Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa take a mitar 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya ko makiyarin muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar samar da ayyuka ga matasa ta ƙasa za ta horas da matasan da ke sansanonin 'yan gudun hijira 11,300 sanarwowi a arewa maso gabashin Najeriya. Sai kuma maimaicin shirin ciki da gaskiya da za mu kawo na Ibrahim Alfa. Daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke kura kuna ajiye mana. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniyar. ‘Yan sandan Isra'ila sun ba da shawara a tuhumi Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu akan aikata laifukan cin rashawa da al’amura guda biyu daban-daban. Shawarar tuhumar aikata laifin ta bayyana ne a jiya Talata bayan binciken watanni biyu da aka gudanar akan zarge-zargen da aka yi wa Netanyahu da kuma karɓan kyaututtuka masu tsada na biliyoyin kuɗi. Ana kuma zarginsa da yin alkawarin fifita wani mai kamfanin gidan buga jarida wanda ya buga labari a kansa mai kyau. Prime Minister ya bayyana a gidan talabijin ƙasar Isra'ila bayan wasu 'yan mintoci da 'yan sandan suka ba da wannan shawara. Ya ce, "Zan ci gaba da yi wa Isra'ila jagoranci cikin mutunci da adalci idan har ku 'yan Isra'ila kun zaɓe ni na shugabance ku." Ya ce shawarwarin da 'yan sandan suka bayar a kansa ba zai tasiri ba. Ana zargin Netanyahu ne da karɓan kyaututtuka da suka haɗa da taba da barasa na alfarma da goyo da kayan ado daga attajirai kamar ɗan asalin Isra'ila mai wasan sinima a Hollywood da ake kira Amon Milchan da wani mai mallakan wanda ya mallaki kamfanin jarida a ƙasar Australia James Parker. Da daɗin ɗan adawarsa tsohon Prime Minister Ehud Barak ya ce wannan zargin wani abu ne mai muni. Amma shi Netanyahu ya kira kansa saniyar ware ga 'yan sanda da 'yan jarida. Yanzu shawara ta rage wa Attorney General na Isra'ila Avichai Mandelblit ya tabbatar da ko za a tumi Netanyahu. Zarginsa ba zai buƙaci ya sauka daga mulki nan da nan ba, amma zargin yana mai tarnaƙi ga aikinsa na shugabancin ƙasar, wanda tuni yake huskantar matsaloli daga gwamnatin gamayya ta masu ra'ayin riƙau da kuma masu sassaucin ra'ayi.
Jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta buƙaci shugaban ƙasa Jacob Zuma ya yi murabus, amma shi Zuma ya ƙi ba da haɗin kai kuma baya nuna alamar zai yi murabus ɗin. Jiya Talata lamarin ya ɗauki sabon salo yayin da babban sakataren jam'iyyar ANC Ace Magashule ya ce babban kwamitin jam'iyyar ya yanke shawara a hukumance na yi wa Zuma kiranye a matsayin shugaban ƙasa. Zuma ya zama shugaban ƙasa na biyu da jam'iyyar ANC ta yi wa kiranye, bayan Thabo Mbeki da ta yi masa kiranye kuma nan da nan ya yi murabus a shekarar 2008. Magashule ya ce ana ci gaba da tattaunawa, amma jam'iyyar tana sa ran shugaban zai ba kwamitin shugabannin jam'iyyar haɗin kai ya yi murabus. Kodayake babu wata doka da ta tilasta Zuma ya yi murabus, shi kuma ya ƙi amincewa da buƙatar jam'iyyarsa duk da matsin lambar da yake sha daga jam'iyyar. Idan ya ƙi yarda ya yi murabus, za a kai gabatun ga majalisar dokoki wadda za ta gudanar da ƙuri'ar rashin yarda da mulkinsa. Idan hakan ya faru, akwai yiwuwar shugaban jam'iyyar ANC Cyril Ramaphosa ya zama shugaban ƙasar Afirka ta Kudu.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rage 'yan makonni za a yi zaɓen tsayar da 'yan takarar 'yan majalisun Amurka, jama'an leken asiri sun yi kashedi cewar akwai alamun Rasha tana niyyar shirya katsalanda ta bata zaɓen da za a yi da shekarar 2018 kamar yadda ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016. Shugabannin manyan hukumomin leken asiri guda shida sun fada wa kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa a jiya talata cewar Moscow tana daukar zaben ɗan majalisa da aka saba yi a tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa tamkar wata dama da za ta iya dagula ayyuka. Zaben na ɗan majalisa na tsakiyar wa'adin shugaba an shirya yin sa ne a ranar 6 ga watan Nuwamba. Jami'an na Amurka sun dade suna nuna damuwa cewa Rasha za ta nemi ta yi katsalanda a zaɓuka masu zuwa domin sake danyen aiki da ta yi a zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a shekarar 2016 da kuma jerin wasu a nahiyar Turai a shekarar 2017.
Siyasa ta mamaye tattaunawa a majalisar dattawan Amurka kwana ɗaya bayan da zauren majalisar ya kada ƙuri'a fara muhawara akan yi wa dokokin bakin hauri gyaran fuska. Ciki har da matasan da ba su da takardun zama da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana. Shugaban masu rinjaye na Republican Mitch McConnell mai wakiltar Kentucky a jiya talata ya bayyana aniyarsa na kawo ƙarshen muhawara akan batun bakin haure kafin makon nan ya ƙare, kuma ya zargi 'yan jam'iyyar Democrat da kawo harkokin majalisar jinkiri mara amfani. Ya ce idan muna so mu kammala wannan batu a cikin wannan makon, to ya kamata mu ci gaba da aiki, in ji McConnell. Shi ko shugaban marasa rinjaye na Democrat Chuck Schumer, mai wakiltar jihar New York, ya ki amincewa da McConnell akan fara muhawara akan dokar da za ta yi tsanani akan wasu birane da gundumomi da ake kira masu baiwa bakin haure mafaka ko mabuya, waɗanda ba su baiwa hukumomin tarayya haɗin kai wurin gano da miƙa bakin hauren da ba su da takardu ga hukumomin tarayya. Shuma ya ci shawarar ba ta tunkari matsalolin yaran da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana da ake kiransu dreamers ba, kazalika ba ta tunkari matsalolin tsaron iyakokin Amurka ba, don haka ba za a tafka kuskure wajen aiki da wannan shawara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, hukumar samar da ayyukan yi ga matasa ta ƙasa za ta horar da matasan da ke sansanonin 'yan gudun hijira har sama da 11,000 sana'o'i a arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda za ku jirga bakin shugaban hukumar a tattauna wasu da wakilin murya Amurka Haruna Dauda.
Sunana Dr. Nasiru Ladan Muhammad Argungu, babban darakta na hukumar samar da ayyukan yi ga matasa na ƙasa.
To ne kade ku za ka yi mana takardar jabi abinda kuke shirin yi ma waɗannan matasa?
To daga farko akwai shirin da muka yi wanda zama guda muka koya matasa 76,400 ayyuka iri-iri na sana'a hannu domin su samu dogara a kai, wanda kowace jiha mun ba su mutum 2,000, wasu jihohi kuma muka ba su mutum 4,000. Amma abinda muka zo mu yi a yau kuma a nan Maiduguri, mun zo ne domin shiri na musamman na mutanen IDPs, 'yan gudun hijira, wanda a Borno da Yobe da Adamawa da Gombe da Bauchi za mu koya mutum 11,300 sana'o'i, kamun mu zo mun riga mun tura musu forms wanda kowa a nan wurin gudun hijirarsu sun cika sun zaɓi irin abubuwan da suka son mu koyar da su.
To kamar wani irin sana'o'i ne za ku koya ma waɗannan matasa?
Kamar yadda na gaya ma mun tura musu forms, wasu mahiyawan mata sun zaɓi suna son su ƙware wajen ɗinkin hulluna a nan Borno, wasu kuma wajen kayan shafe-shafe kamar mai da turare da toka ta wanka da toka ta wankin kaya da shampoo na mata da kuma air freshener da kuma kamar irin kayan yaji da ake hadawa haka da kuma wajen rini da kuma yin wajen sarƙoƙi da sauransu.
To kamar wani hanyoyi ku biyu wajen zaɓo waɗannan mutane da su amfana da wannan shiri naku?
Muna da state coordinator da zonal coordinator, mun tura musu forms din, kowa sai zaɓi abin da yake son yi. Kamun mu zo Borno sai da muka tabbatar da jimillar kuɗin da za mu biya waɗanda za su koya musu da somantaɓin da za mu ba waɗanda za a koya ma, mun tura waɗannan kuɗin tun wata ɗaya da ya wuce. Saboda haka abu ne wanda mun shirya mu yi kuma mun riga mun tanadi duk abin da ya kamata a yi. Illai da kawai yanzu ma kiran da muke ma gwamnoni ba wai jihar Borno ba kawai, yaran nan 'ya'yansu ne. In mun zo muka koya musu ayyukan nan, muka ba su abin fara aikin nan, to su dubi Allah su dubi Annabi ya zamana cewa sun yi engaging nasu. Alal misali, wanda a ce ya koyi sana'a buga block ko interlock. Kaga ya kamata a ce duk kwangilolin da gwamnatin jiha ke bayarwa su ba da karfin gwiwa ƴan kwangila su je wajen yaran nan su sai kayan su, nan zai ƙara musu karfin gwiwa su ci gaba da yi.
Me yasa kuka ba da karfi ga ko kuma kuka dibi mafi yawan waɗannan matasa daga jihar Borno, ganin cewa wasu jihohi ma wannan matsala na matsalar rashin tsaro ya shafe su?
Ma in ka duba mafi yawan inda waɗannan ƴan gudun hijira suke kamar nan bangaren North East ne, shi yasa muka fara da nan. Amma ko jiha ta jihar Kebbi na san akwai IDPs, akwai su a Kano, kai da wuya ma a ce akwai jihar da nan da Arewa inda babu IDPs, so mun fara da nan domin nan suke da yawa.
Dan kare da karshe kamar nawa za ku kashe ne wajen wannan shiri gaba daya, kuma su waɗannan matasa kamar akwai abin da aka tana da musu in sun gama karban wannan horo?
Eh, akwai abin da muka tana da musu na startup pack din na kayan aiki. Amma wannan shirin nan mutum 11,300 duka jihohin nan guda shida, abinda zai kama muna naira miliyan 59, kuma muna da kuɗin ƙasa, mun riga mun turo kuɗin hannun masu koyarwa da waɗanda za a koyar da komai, ba abin makokobo.
To a gaida da Haruna Dauda to da wannan tattaunawar, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Salam kare gainalwe
kuma da lahar yanzu da ina tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan Washington DC, wanda yanzu haka agun muke cewa karfe 2:13 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, yau za mu ci gaba ne da batun margayi Muhammad Inuwa mai kaji na unguwar Gayawa da ke karamar hukumar Ungongo a jihar Kano, wanda ake zargin cewar wasu jami'an tsaro na DSS sun bindige ya mutu. Shaidu na gani da ido sun ce da har sun ja motar su za su tafi, to amma matar marigayin da kuma makwabta suka matsa akan lalle sai su kai shi asibiti tunda bai mutu ba a wannan lokaci. Sun sa wasu ƴaƴansa guda biyu suka sanya shi a cikin motar su suka kai asibiti a inda ya rasu. Daga bisani sai suka rike ɗaya daga cikin ƴaƴan bisa dalilan cewar wai suna tuhumar cewar shi ɗan ƙungiyar Boko Haram ne. A shirin da ya gabata mun tattauna da Abubakar Haruna Galadanci, wani ɗan jarida da ke Kano wanda tun farkon wannan lamarin yake bin diddiginsa. A yau za mu faro da mai ɗakin shi marigayin, wanda ta bayyana abubuwan da suka faru a wannan dare da jami'an na hukumar DSS suka harba mijinta.
Sunana Maryam, Maryam Muhammadu. Wanda ya faru muna kwance da shi a ɗaki, sai ga hasken fitila ta hasko gida, wannan akuya sai ta tsinke, sai take ta kuka, sai ya fito ya kama ta sai ya daure, sai suka kuma hasko da fitilar wannan fitannan da zai kafi su yi magana, kawai sai suka harbe shi. Sai ta ya habu ku fito, da ya ce habu dina ni ma sai na fita a guje, sai na ganshi gaba ɗaya nan sun ragargaza masa shi a nan kofar gida.
Ya rai kin ga raunin da
rauni ne ban bude ba, riga bi ce a jikinsa, doguwar riga sai dai jinin kawai da yake kwaranya sai nace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nace la ilaha illa allah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kawai suka juya za su tafi sai nace ya nabi ina kuka ina za ku kashe shi ku banni da shi ya zanyi da shi gani da ayat barkalla marayu kun banni da shi sai yake ku kai na asibiti ku kai na asibiti har sun je shan kwana nabi sai a guje ina kuka sannan sai suka dawo ina ayan shi nace ga su nan guda biyu sai suka dauke suka tafi da shi kuma yanzu sun je ba su ban gawar tashi ba sun hana kuma sun rike min dan na guda ɗaya sun ce dan boko haram ne ni kuma ba ni abu da mun fiya shi a cikin gidan nan ba na tsaba zaluncin ba ɗaya ba
da kika fito ya kika ga yanayin
da mu kai na fadin sa a jiki ba ɗan sanda bane wayannan da motar su da motar ita ta juyo suka dau gawar ƴaƴan na suka saka shi a ciki suka tafi kuma nema suke su gudu siyar min da gawar su bar shi anan sai kuma da daukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi kuma yanzu gawar sun hana min ita sun rike min yaro
basu ba da gawa
ba har yanzu
akan wani
ma san abin dalilin da suka hana shi tun misalin karfe 2 na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa akai na asibiti kafin a ce an dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu kuma me yakon su ba mu gawa sun hana
an ce a cikin yarinki sun rike wani guda daya wasu na zargin sa da me
zargin sa wallahi babu sharri ne ni kuma san ta mama kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe 10 9 ya dawo gida ya kwanta kasuwa anan yake sana'ar shi kasuwa sabon daga sha uban sa duk gurin sana'ar sa daya kowa ya san hifatacce ne ba oyayye bane
yanzu shi misali mai gidan naki ƴaƴan sa
haihuwa ta da shi 15
banda
yan uba ga sunan wajen su 7 ga sunan yan uba duk matar su an gani kinga ai an zalin
ku me kuke so ai
ni abi min hakina dan Allah dan annabi abi min hakina ma hakunta na gari su taimaka min ga kanana yanzu haka ma ƴan mata na guda uku ne ga sunan ba da na aure daga ciki banda wanda nake shayarwa duk ga sunan sai Allah sai ma aiki da hidin da dogara kullun sai ya fita wallahi ƴan uwansa mata ne guda su ma suna da ƴaƴan su shi kadai su da shi ni da hidin haka muka dogara da Allah muka dogara shi muka dogara a bani gawar shi ne dan Allah dan annabi su bani gawar shi ai sutura shi a sutura kuma su saka min yaro na su zo amma wani abu da zuwa su duba abi min hakina bazan yafe ba wallahi wallahi bazan yafe da sun bani ma hike nan ba ai me yake da shi kamar dan ne nabi su fadi na ta ihu ina kuka ina salati sannan suka dawo uwar gida ki yi hakuri za a kai shi asibiti za a cire masa bule din
shi waye ke
shi babban nasu ne mai jan mota shi ne su wayancan da suka yi harbin da gudu suka yi sai nabi su hagin din mota ina kuka
da Hausa yake magana
da Hausa shi daya ce uwar gida ki hakuri amma sauran ba Hausa bane
ya ce miki kuskuren aiki
wai kuskuren aiki dai ayi hakuri za a kai shi asibiti da tafiya suka za su ban min shi a nan gurin sai daga ina ina ta ihu sannan suka dawo daga baya kuma suka daukai suka tafi da shi kafin su je ma a ce an yi aiki ya rasu kuma su ba da gawar sun hana gawar kuma sun kama min da sun rike a taimaka min dan Allah dan annabi a kama min dauke
wannan hirar an yi ta ne tun farkon faruwar wannan lamari a cikin watan Disamba Abubakar Haruna Galadanci zai sake shigowa yayin mana ƙarin haske kan batun karɓo gawar margayin. To amma bari mu ji daga bakin wani makwabcin Muhammad Inuwa Mai Kaji a nan Gayawa wanda shi ma lamarin ya faru a idanunsa.
Sunana Ibrahim Nike. Ni ne makwabcin Muhammadu Inuwa. Abin da ya faru da shi tsakiyar dare misalin karfe 2 na dare sai na ji ana gudu an fada cikin gidansa. Kuma sama da shekara 30 na son bawan Allah nan makwabcina ne ban taba yin sa da wani sharri ba ban taba yin sa da wani mummunan magana ba to sai aka ce an waye gari lafiya wayannan ma'aikata sun tafi sai suka fada gidansa ni din nan na fito gida na bude kenan sai suka nuna min bakin bindiga suka ce koma sai na koma
a daren
da na koma gida sai da suka gama ta'annatin su a cikin gidan nan da suka gama suka fito sai matar ta fito tana ta kururuwa tana wayo Allah sun kashe mata biyi shine jama'a al'umma annabi suka ban mu nan muka yi ta fitowa kamar yadda taron nan yake to a daren to shine muka dauko wannan bawan Allah jage-jage a cikin jini muka sa shi a mota da gudu za su yi su ban mana wannan abin nan gawan nan sai nace ya za ku kashe mana mutum ku tafi ku ban mana shi to shine suka ji tashin hankalin mu yayyawa sai suka dawo suka yi ribar da masa suka ce a saka shi to shine aka samu ƴaƴansa guda biyu da ɗana guda ɗaya suka saka shi a cikin wannan mota kamin a ce
motar da suka zo
motar da ta so shi kan ajima minti biyu motar nan ta shiga da jini shi gab a cikinsa wannan bawan Allah na kwanci mu kuma muka yi salati a cikin wannan abu abin jimamin ya ishe mu to shikenan ba su tayi ba sai suka koma can suka tsaya bawan Allah na ina cikin jini kamin a tafi bawan Allah na rai ya kusa halinsa suka tafi da shi asibiti amma asibitin da suka tafi da shi ba mu san inda suka kai shi a tsakiyar daren nan to sai gari ya waye muke ta lalube da zan tafi asibitin nan sai aka ce ai da gayawa da mai unguwa da liman sai aka ce an neme su a can amma maimako su biyo ta nan su yi mana tambayoyi ba su biyo ba suka je suka dawo yanzu su da da suka dawo ta nan maimako su zo su yi mana tambayoyi ba su zo ba to amma abinda suka waye gari lafiya wai sai suka zargi suka ce ai bawan Allah nan dan Boko Haram ne amma baya yi yana ajiya masu yi sai na ce tunda Allah ya hada ni da wani mutum ni ban taba ganin mummunan magana a kansa ba ban taba ji kuma wanda ya mai sharri ba ban taba ji wani koya da ki dan wani koyawa wani dan wani kaza to abinda na sani a ƙarshen wannan magana ta bakin wannan bawan Allah kenan to iyakacin abinda na sani kenan to abinda na
cikin iyayensa ma sun rike wani a ciki har yanzu ba su
ko mana shi ba sun rike mana da gagawa can ba su bayar ba ga kuma dansa sun ce wai ko sun ba da gawa za su rike da daya to a bisa menene
duk da wannan dalili sun faɗa
ba su faɗi mana dalilin da za su rike wannan gawa ba mu ba mu tambaye ba mu gansu ma balanta mu tambaye su ma amma ba su gaya mana amma shi da gawa da mai unguwa su suka gaya haka ni kuma na je na tambaye su suka gaya mu wannan bayani to ka ji ƙarshen magana kenan
bari mu sake koma ga Abubakar Haruna Galadanci da kuma bayanin da ya faro tun shirin farko kan jami'an da suka je gidan marigayi domin yin ta'aziyya ma iyalansa mu kuma ji batun yadda aka yi da gawarsa
amma wato matar marigayin take cewa ai dama wanda ya riga ya rasu ai ya riga ya rasu sai dai ai masa fatan samun rahama Ubangiji amma ita yanzu abin da take magana cewa wancan dana ta da aka rike da ake cewa ana zargin ka da cewa dan dinje Boko Haram ne shi take so ta san menene matsayin sa wanda a lokacin shi dan majalisar jaha na taron hukumar Ungwan ka yake cewa dan wato mamaki cewa ai ne girma gwamnatin jihar Kano ne Dr. Abdullahi Umar Gandiji ya aiko su domin su yi musu ta'aziyya kuma su rarrashe su cewa su yi haƙuri su je su karɓi gawarsa kuma insha Allah mutum wancan ɗana ta cewa ne girma gwamnati ya mutu alƙawarin cewa in Allah ya da ya dawo daga tafiyar da yi zai sa baki kuma za a fako wancan yaro wato shi Abubakar din kenan amma dai maganar da ake yanzu kusan kimanin sati uku da wannan ziyara da suka ji gaskiya ba mu ji labarin cewa yaro ya dawo gida ko kuma dai wani abu makamancin haka ba.
To Allah ya kyauta a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin ƴaƴan marigayin cikinsu har da ɗaya daga cikin biyun da suka bi jami'an DSS wajen kai marigayi asibitin Aminu Kano da ke nan Kano. Za mu kuma yi ƙoƙari mu ji ta bakin hukumar ta DSS wadda a baya ta ce za ta yi magana da 'yan jarida kan wannan lamari to amma kuma har yanzu ba ta yi ba. A kasance lafiya.
A gaida Ibrahim yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Elegance. Anda babban labarinta yake nuni da cewar bikin da aka gudanar na ranar matasa karo na 52 ranar 11 ga watan Fabrairu na shekarar 2018 din nan a bangaren yan awalin ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru wannan bikin bai samu karbuwa ba kasancewar yan bangaren suna fama da rikici tsakanin su da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Le Jeu anda ita kuma ta rawaito mana cewar hukumar tantance zaben kasar jamhuriyar Kamaru wanda shugaban kasar ya yi kirota a yan kwanakin nan kwamitin mai dauke da mutane 11 cikin su babu matashi duk yan sama da shekaru 60 ne a cikin kwamitin sai kuma jaridan Le Message ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita ma ta labarta mana cewar kungiyar hadin kan Turai ta mikawa gwamnatin kasar Kamaru 1,100,000,000 na sefan kudin ta Kamaru domin yaki da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. sai kuma jaridan Le Economy anda ta zayyana mana cewar aikin gina madatsar ruwa da gwamnatin kasar Kamaru take yi a garin Manvele domin inganta hasken wutar lantarki a fadin kasar an kusan kammala shi yanzu dai kamfanin da suke gina madatsar ruwan sun kammala aikin su da kashi 85 cikin 100 na ayyukan da suke yi sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta tsegunta mana cewar yan kato da gora sun cafke waɗansu mutane guda biyu masu garkuwa da al'umma a ƙaramin hukumar Mayosaba musamman a ƙauyen da anda ake ganin cewa maharan Boko Haram ne sai kuma jaridan The Guardians an da ita ma cewa ta yi ministan kudin kasar Jamhuriyar Kamaru Alamin Usman Me ya ce kasar Kamaru tana fama da matsalolin durƙushewar tattalin arzikin kasar musamman na kuraren yan gudun hijira da maharan Boko Haram da rikicin yan ta'adda ƙayan baya na bangaren yan awaren Englishin kasar sai kuma yanda farashin man fetur ya fadi a kasuwannin duniya amma hakan bai hana biyan albashin ma'aikatan gwamnatin kasar ba sai jaridan The Post an ita ma ta shaida mana cewar shugaban kasar Kamaru Mustabiya yayiwa yan adawan kasar ta Jamhuriyar Kamaru riga malam masallaci anda ya sanya zaben da za a gudanar na yan majalisar dattawan kasar ranar 25 ga watan Maris 2018 din nan bayan yan adawan suna tunanin cewa za a gudanar da zaben ne a watan Afrilu za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Weekend anda ta hango mana cewar ana ganin a cikin ministoci guda uku na kasar ta Jamhuriyar Kamaru ɗaya daga cikin su zai gaji kujeran shugaban kasar kasancewar Mustabiya yana fama da rashin lafiya cikin su akwai ministan shari'a na kasar Kamaru Laurent Esso da ministan kudi na kasar Usman Alamin Mai sai ministan tsaro na kasar Josebeti Asomo Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Awal Garba yanzu kuma sai kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masarar ku kira kuna ajiye mana ta wayar taro
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya Al'ummar Najeriya Allah ne ya ba shugaba Buhari da Osiban jo mulki game da jam'iyyar APC ba wani mahaluki ba gatan arewa shugabanci a demokradiyance kasiran shike mulkan kalilan amma mu yi wasa da wannan daman muka yarda da mulkin karba karba kuma ga abin da ya haifar mana inda aka maida mu miskinai mabarata kuma aka maida mu yan ta'adda ake amfani da kabilanci da kuma addini wajen rugurguza arewa
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbatte da kamar kuma ta Baliga ta raba tarihin Najeriya hakika jihohin da suke fuskantar matsala na tashin hankula na makiyaya da manoma kiran da kai na gwamnatin tarayya ta dauki mataki ko da na dakatar da waɗannan gwamnonin jihohin ne domin a samu zaman lafiya shi ya kamata a yi domin ganin cewa abubuwan suna yin gaban su baya kamar sallafa suka ce ya balle kamar nan ya kwanta suka ce ya tashi da fatan gwamnatin tarayya za ta tashi sai domin ita ce uwa ga kowa za ta iya kawo shi wannan matsala na wajen dakatar da waɗannan gwamnoni domin a daidaita tsakanin al'ummomin da suke zaune tare shekaru aro aro
assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga local government mun an kuɗi san sako na ƴan Najeriya wanda kowa ya shekara 88 haka General Muhammadu Buhari in Allah ya rasa ya shekara 88 muna baya ne mu talakawa
to madalla muna godiya ga waɗanda suka samu dama kira suna ajiye mana waya waɗanda ba samu ba kuma sai a cigaba da kira ana ajiye mana kuma zan mara cigaba da kawo muku to da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Yan sandan Isra'ila sun ba da shawara a tuhumi Prime Ministan kasar Benjamin Netanyahu da aikata laifukan cin rashawa al'amura guda biyu daban-daban shawarar tuhuma aikata laifin ta bayyana ne a jiya talata bayan binciken watanni biyu da aka gudanar akan zarge-zargen da ake yi wa Netanyahu akan karɓan kyaututtuka masu tsada na biliyoyin kuɗi Jam'iyyar mai mulki a Afirka ta Kudu ta buƙaci sanannen ɗan jam'iyyar ta shugaba Zuma ya yi murabus
To madalla masu raro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu Ahmad Dan Baba ya ko makeri da ya tana gabatar da shirin sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Sarfil Hashim kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum.